نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باين هكا يقوى مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادواء وأن مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي مغلقة لكينا جكين غرم بوشي أجهر بوشي أولا يمتشي من البركة نلا ربا يوم بقوي قوات رمضان يجرى المنزو صلى الله عليه وآله وسلم dubu 1439 wanda kuma yake daidai da 23 ga watan 5 miladiya ta 2018. A wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma, wanda kuma muna cikin tafsirin suratu maryam alaiha salam, mun tsaya akan wace aya ne mallam?
Tsaya aya ta 82
ta 83 ko
da 2
da 2 a gabanin mu shiga kamar da muka saba, mu ansa wasu daga cikin tambayoyi ku. A yau ma insha Allah za mu yi tsokaci akan wata tambaya da na ansa kwanakin baya. Kamar da aka sani, ansa tambayoyi akan yi su a gargajiyance, ko da kuwa wani abin yana buƙatar sai an yi dogon bayani. To amma wani abin a fili yake ƙarara, ba wani abu ne da yake buƙatar dogon bayani, kuma mahallin fatawa ba shi ne mahallin darasi ba. Mahallin darasi shi ne ake wurin a kawo abubuwa da faɗi, musamman idan ɗaliban ilimi ne a gabanka, kana faɗaɗa musu su bahasi. Amma mahallin fatawa, yayin da mutum ya aiko maka fatawa, to kyautata maka zato ya yi cewa za ka faɗa masa abin da kake da tabbacin cewa shi ne daidai. Za ka ba abu ne da sai ka tsawaita magana ba. Akwai wanda ya aiko fatawa akan wani abu da ya ce ya faru a ƙasarsu a Ghana, cewa wani an ɗaura masa aure da wata, shi yana wata ƙasa ita tana ƙasarta, ba su taɓa haɗuwa ba, amma kuma an ɗaura aurensu, shi dai baya san ita, ba ta san shi. To kuma ƙarshe ya taho zai zo gida, ita kuma za ta yi wata tafiya a cikin ƙasar, sai suka haɗu a airport inda ya neme ta, bai san cewa matarsa ba ce. Ya neme ta da fasikanci, ita kuma ta yadda su je su yi fasikanci. Zina aka tambaye ni game da aikin da suka yi, me hukuncinsa? Na ce abinda suka yi haramun suka yi, sun yi zina. Saboda kowane aiki, niyyar mai aikin ita ke hukunta aikin. Idan ka yi kyakkyawan niyya ko kuskure ka yi, wannan kyakkyawan niyya sai ta cece ka. Abu mai kyau kuma, ko mai kyau ne, ka san ma mai kyau ne, ba wai ka yi shi akan kana yin laifi ba, a'a, ka san ma mai kyau ne. Idan ka yi shi da mummunan niyya, sakamakon ka shine a baka mummunan sakamako. Wani abu ne sananne a shari'a, ina ga duk wani wanda yake karatun shari'a ya san wannan, ba wani abu ne wanda yake da zurfi da har sai mutum ya yi ta kawo dalilai. Sai na kawo ka'idar da take ka'ida ce nabawiyya. Ka'ida ce nabawiyya تنظم تحتها كل المسائل من هذا النوع. شيني فدار النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. يا وانا قبر نيونكو نفدا مسأين حجة سبودا مي سبودا إتشي تكي أنشدا قائدة دون قلليا كلية قائدة داكر كشنتا مسائل ديوة ذاسو شغا مسائل نا أبندا متون يقودرا يعني يتا أزوجي يسا سي النبي يتشي kowa na da sakamakon kowane mutum bai ware bai ce banda wane, kowane mutum yana da sakamakon abin da ya niyyata. Idan mutum yayi niyyar zina, sai ya bashi sakamakon ya sadu da matarsa, kaga wannan ka'ida ta rushe kenan. Nawa zina kuma ya karbi lada, kaga ai annabi kuma ya ce wa likulli mri'in ma nawa, so hadisin gaba biyu gare shi innamal a'malu binniyat sai gaba ta biyu wa innamal likulli imrin ma nawa kowace gaba akwai ma'anarta to sai na datsi gabar da nake ganin wannan mas'ala tana karkashin ta shine wa innamal likulli imrin ma nawa wanda ya bi fatawar zai ji iya nan nayi hujja da shi ban jawo innamal a'malu binniyat ba dan wannan fassarar sa daban wa innamal likulli imrin ma nawa to ina jin wani mai dan karambani haka yayi garaje wajen shi ma ya nuna tashi kwarewar sauraka sai yace wannan fatawa ai kuskure ce ba daidai bace to dan yi rubutun sa kuma ya da to ka san yadda abin nan a hanyoyin sadarwa na zamani suke in kai abu ko ya yake musamman ma aka ji cewa ka dan hada shi da fatawar wani malami shikenan sai kuma ai ta yadawa su ko mutane ba za a iya ganin abin da ya cancanta a tuntube kamar a kansa da wanda bai cancanta ba to an turo min na duba tun ba yau ba daga sai na ga ba wata magana ce ta ilimi ba har da zaka tsaya kana ta kokarin ka yi bayani saboda ba wata magana ka ta ilimi ba ba wani malami ya je ya ciro maganganun sa ba da suka ci karo da nawa da zan kara bayani shi yasa sai na watsar da maganar amma ganin cewa mutane da yawa a kidima suke dan abu kankani da bai taka kara ya karya ba sai ka ji ana ta tambayar ka to shi yasa sai na ga barin dan kara bayani watakila ko shi da yake da wannan fahimtar da sauran kuma waɗanda watakila ba suke son su kara jin bayani watakila su gamsu babu niyya niyya ita ce jigo na kowane aiki niyya sai ta shiga shine ma'anar innamal a'malu binniyat kowane aiki sai niyya ta shiga malamai suna cewa da za a sa ka kai aiki a kana abin nan aqil dinka muhtar aqil ba mahukaci ba sannan muhtar ba mukrah ba ba wanda aka tilasta ka ba aka tsaya da kanka da wuka ko da wani makami ba kuma kana cikin bacci ba a ce kai aiki a yanayin da kake ba niyya ce la kana hadha min babi taklifi bima la yuta kamar an sa ka kai abin da ba zai yiwu ba a ce a cikin wannan yanayi da ba wannan ba mai bacci ba ba mara hankali ba ba wanda aka tilasta ba a je kai wani abu kuma ba niyya da zabin kanka amma ba niyya ba zai yiwu ba sai an samu niyya ko mai kyau ko mara kyau shine ma'anar innamal a'malu binniyat al a'mal ana nufin dukkan a'mal wasu sun yi kokarin su ce al a'malu shar'iyya na shari'a a'a dukkan a'mal ba za su tafi ba sai da niyya dan niyya ita ce al irada duk kuma wanda yake mutaharrik bi iradatihi fa huwa murid yana da irada saboda haka zai yi abu idan kana so ka tashi za ka tashi ne da niyyar tashinka in kaga ka tashi ba niyyar tashi ba to ko biyo ka aka yi ko tsorata ka aka yi wani abu ne da zai yi tahakkum akan iradarka wannan shine ma'anar innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa yana nufin dukkan wani aiki to niyyar da ka yi ita za ta hukunta hukuncin wannan aikin ko ya yi kyau ko ya ɓaci ko ya cika ko ya ragu niyyar ita ce za ta hukunta aikin naka ya zama mai kyau ko ya zama ɓatacce ko ya zama cikakke ko ya zama ragagge absat misal da zan ba mu a nan za mu fahimci tasirin niyya kowa ya san riya aka ce riya an san riya riya tana da alaƙa da me da niyya niyyarka mai kai niyya za ka zo ka yi abu mai kyau a zahiri za mu ganka ka zo ka yi alwala irin yadda annabi ya ce a alwala ka zo ka yi sallah irin yadda annabi ya ce a yi sallah aikin gashi a zahiri duk mai kyau ne amma kai ka yi ne saboda wasu da kake gani kana so ka nuna musu su yabe ka wannan aikin da kai mai kyau ya isa kawai a ce aikin ya yi in dai har ka yi shi da riya riya ta yi mai ta ɓata aikin me ya ɓata aikin a nan niyya ce gashi aikin mai kyau ne amma kuma da mummunan niyya ta shiga a ciki sai ta yi mai sai ta ɓata shi to wannan idan aiki mai kyau wanda ka a gashi a zahiri surarsa mai kyau ce ka yi mummunan niyya ya ɓaci to ina wanda kwata-kwata ma baka ga aikin mai kyau ba kai abin da ka gani a zahiri shine munin kuma kai yadda ka yi shi kamar wannan mutumin da muke magana akan sa a zahiri shi ba matarsa yayin nufa ba ko matarsa yayin nufa wata ce ajnabiya ya nufe ta da fasikanci da wannan niyyar ya shiga kuma har yayin gama wata kila sai daga baya ake gaya masa ma sai ka ce a'a ai wannan tunda dai matar shi ce ba matsala kaga wannan bai fahimci niyya ba abun sa niyya anan ba ta da wani dakhal ba ta da da yadda ma yake cewa wai lada za a bashi wai lada ma za a bashi sai dauko hadisi ibnu abbas man hamma bi sayyi'atin fa lam ya'malha kutibat lahu biha hasana wanda ya niyyar abu mummuna sai bai aikata ba sai a rubuta masa lada to kaga wannan hadisin kwata-kwata bai ma fahimci inda ya sa gaba ba akwai abin da ake kira at-tark at-tark kai niyyar kai zina sai ka ji tsoron Allah sai ka fasa wannan shine ka bari sai a rubuta maka lada kai niyyar za ka yi zina sai ka ji tsoron Allah ka san zina ce wannan kamar yadda shi ma da ya zo a zuciyarsa yana ganin zina ce sai ya ji tsoron Allah sai ya fasa to wannan shine ake rubuta mutun lada at-tark shine adamul fi'l abin da ake cewa at-tark shine adamul fi'l rashin aiki shi ake kira bari shi yasa malamai suke sabani ma cewa at-turuk ana yi musu niyya don abin da bari ne sai ka yi masa niyya saboda mai suna cewa at-turuk ba af'al ba ne abin da za ka yi sai ka fasa ba fi'il ba ne ba aiki ba ne shi ko wannan abin da ya yi niyya aikata waye so kaga baya cikin babin turuk sannan kuma barin ma da ake ba da lada ba wai kowane bari ba ba dukkan abin da ka bari ba na saban Allah ake baka lada a kansa sai wanda ka bari saboda tsoron Allah tarakahu lillah kamar yadda yazo cikin wasu ruwaye tarakahu lillah ya bar shi dan Allah to wannan shi ake bashi lada amma mutumin da yayi azamar zai yi laifi bai ja da baya ba ko ma azamar tai karfi ko bai aikata ba yana da laifi an gane mutumin da yayi niyyar zai yi laifi kuma niyyar tai karfi a zuciyarsa ko bai aikata ba yayi laifi za a rubuta masa laifi hadisin Abu Bakra yana jin kun shaji ana karanta shi yana cikin sahihai Abu Bakra yana cewa naji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi an-nar qalu ya rasulullah hadha al qatil fama balu al maqtul qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idan musulmi biyu suka hadu da takubbansu da wanda aka kashe da wanda ya kashe duk za su tafi wuta sabai suka ce wannan dai shi yake kisa wana mun gane dai me ya labarin sa abin da yake kisa yayi don haka dan an ce ya tafi wuta babu da amma wannan shi bai yi kisan ba kashe shi aka yi shi bai yi kisan ba bai aikata ba shi aka yi aikin a kansa amma annabi yace shi ma yana wuta annabi yace saboda shi ma ya himmatu akan ya kashe dan uwansa kaga anan niyyarsa ce kawai ta kai shi wuta ba aikin ba dan aikin ma bai faru ba saboda haka mutumin da ya niyya zai yi zina kuma ya je ya yi abin da shi a gurinsa zinan yake yi bai ji tsoron Allah ba kuma ka ce lada yake samu wani irin fahimta ce a tare da mutum to wannan kwabar da na gani shi yasa ma sai na kauce wa mas'alar ban tsaya amma hadisan da suka zo a babin niyya suna nan da yawa idan kai niyyar aiki sai ya zo akasin da kai niyya kai ba haka kai niyya ba amma sai ya zo akasin da kai niyya shari'a tana ɗauke maka laifin wannan abu in mai laifi ne in kuma wani abu ne da kake so ka samu ubangiji yana baka da lada ko da ko ya zo akasin yadda kake so akwai ma'an ibnu yazid sahabi ne ɗan sahabi shi da babansa da kakansa duk sahabbai ne ma'an ibn yazid ibn al-akhnas sai babansa yazid sai ya ɗauki kuɗi ya je masallaci ya ajiye a da can a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan mutum yana da abin da zai kyauta da shi kuɗi ko abinci yakan je ya ajiye a inda ya san talakawa na zama mabuƙaci in ya zo ya gani sai ya ɗauka sukan kai idabi wani lokaci sukan kai unko haka na abinci na dabino a ajiye a rataye a masallaci to ya kula akwai inda wani talaka ya saba zama sai ya ga alamar bukata tare da shi sai ya dau wani dinari 120 sai ya kulle a cikin jaka sai ya je ya ajiye a gurin da mutum ya saba zama ɗansa ya shigo ɗan shi wanda shi Yazid ana cire shi ma'an sai ya ga kuɗin nan kawai sai ya ɗauka shi ma yana da buƙata ko bai san niyyar babansa bai ma san daga wajen babansa kuɗin yake ba da ya ɗauka yana koma gida sai babansa ya ga kuɗin da ya kai masallaci don ya bawa wani ga ɗansa ya ɗauko ya dawo da shi gida zai yi buƙatunsa sai husuma ta kaure uban yana kawo shi ko yana cewa ba zai bayar ba to shi ne ruwa da sauƙi to shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu hukunci ya ce laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadta ya ma'an kai Yazid abinda kai niyya na sadakan nan ga fakiri ka samu abinda kai niyya kai kuma abinda kai niyya ka ɗauka kana zaton halal ne kai ma je ka yazan naka menene ya ba mu wannan ladan niyyarsa ladansa niyyarsa me ya ba mu wancan halaccin ya ci wannan shi ma niyyar da take zuciyarsa bai fesanci cewa ga mai abin ba anan niyya ce ta abin nan annabi sallallahu alaihi wasallama a hadisin abu kabshat al-anmari yana cikin musnad imam ahmad da sunan at-tirmidhi ko jami'u at-tirmidhi hadisin abu kabsha al-anmari annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innamad dunya li arba'ati nafar duniya ta mutum hudu ce abdun razaqahu ilman wa malan عبد رزقه علما ومالا وهو يعلم لله فيه حقه ويسل رحمه فهذا بافضل المنازل شي باوا ده الله يا ازرتا شي علمي معناه يسن الله كما يا ازرتا مشي ده دوكيا سوداك يا سن حقين الله دكي cikin zuciyarsa dukiyarsa yana yattaqi fihi rabbah ويسل فيه رحمه ويعلم ان لله فيه حقا yana jin tsoron ubangijinsa a cikin wannan dukiyar yana sada zumuncinsa da wannan dukiyar kuma ya san Allah na da haƙƙi cikin wannan dukiyar annabi ya ce fa hadha bi afdalil manazil wannan matsayin shi yana mafi daukakar matsayi a gurin Allah sai ya ce wa abdun ko wa abdin sai bawa na biyu razaqahu Allahu ilman wa lam yarzuqhu malan Allah ya bashi ilimi bai bashi dukiya ba fa yaqulu sai yake cewa law anna li mala fulan la amiltu mithla amalihi annabi yace fa huwa bi niyyatihi fa huma fil ajri sawa sai yake cewa ina ma ina da dukiya irin ta wani ni ma in yi aiki irin na wani yana nufin wancan na farko mai ilimin addini mai kuma kiyaye dukiyarsa da tsoron Allah a cikinta sai wannan dai bai samu dukiya ba amma yana da ilimi sai ce ina ma ina da dukiyar wani in yi irin abin da wani yake yi da dukiyarsa sai annabi ya ce fa huwa bi niyyatihi to wannan yana tare da niyyarsa fa huma fil ajri sawa suna daidai a lada me ya daga shi niyyarsa bai yi aikin ba amma da yayi niyyar zai yi Allah ya ga gaskiyar niyyarsa sai ya ce fa huwa bi niyyatihi fa huma fil ajri sawa sai na uku wa abdin lam yarzuqhu Allahu ilman ورزقه مالا فهو يتخبط في ماله لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم ان لله فيه حقا فهو بارجاء المنازل النبي yace sai bawon da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi dukiya amma bai bashi ilimi ba bai san komai na addini ba yana fagamniya a cikin dukiyarsa baya tsoron Allah a cikin dukiyarsa baya sada zumunci a cikin dukiyarsa bai san Allah na da haƙƙi cikin dukiyarsa ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa hadha bi arda'il manazil wannan yana mafi wajmunin matsayi a gurin Allah sai ya ce wa abdin shine na hudu lam yarzuqu Allahu ilman wala malan fa yaqulu law anna li mala fulan la amiltu ka amalihi fa huwa bi niyyatihi fa huma fil wizri sawa annabi ya ce sai kuma bawan da Allah bai bashi dukiya bai bashi ilimi ba baya da dukiyar kuma bai san Allah ba sai yake duba wancan mai dukiyar wanda bai san Allah ba yana saban Allah cikin dukiyarsa sai ya dube shi sai yake cewa ina ma ni ma ina da dukiya irin ta wane in yi abin da wane yake yi annabi ya ce fa huwa bi niyyatihi to yana tare da niyyarsa fa huma fil wizri sawa daidai suke a me a zunubi menene ya kai shi ya samu zunubi aikatawa yi bai aikata ba bai ba samu dukiyar ba amma saboda yayi niyyar zai yi annabi yace fahuma fahuwa bi niyyatihi fahuma fil wuzri sawa niyyarsa ta sa sun zama ɗaya da wancan da ya aikin niyya ta yi tasiri ko ba ta yi tasiri ba irin waɗannan suna nan da yawa in za mu yi ta kawo su ƙarshe karatun namu ma sai ya ƙare a kansu hadisai da dama da suke magana hadisin jabir hadisin cikin sahih muslim da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna tarakna fil madinati rijalan ma sirna masiratan wala qata'na wadiyan illa kanu ma'ana ma habasahum illa al-udhur annabi lokaci ya fita yaki yake cewa mun bar wasu mutane a madina ba mu yi wata tafiya ko muka keta wani kwazazzabo ba face suna tare da mu a zuciyarmu ba ce suna tare da mu a lada ba abin da ya hana su fitowa sai uzuri ma'ana suna da niyyar su to sare da mu amma ba su samu ba don haka annabi ya ce suna tare da mu me ya hada su da su niyyarsu akwai hadisin abu huraira ko ya isa haka nan na gaya muku hadisan da suke babu niyya hadisan da yawa idan muka ce za mu yi ta karanta su ko su kaɗai sun isai mu darasi amma mu basu haka nan malamai sun yi rubuce-rubuce a kan niyya amma ba ran karanta mana wata matsala guda ɗaya da ta yi kusa kama wacce ma ta ma fi wannan in watakila in ita ce ma mutum wancan ban san me wani lada zai ba shi ba العراقي أتكن للتافن سطرح التثريب أتكن مسألة تسلة تند بير يكي تشيوا كما يندم على ميسك شرط أن تنية أتكن إبادة هكذا شرط أن تاتش أتكن أي كتا أبين ديكي حلال أبين دا أنهل التامك كأي كتا حلال ني دم أنشي قوان بارستاني شما ينا كاواني إن دوكو كل برقيا بينني كل بر kwalbar coca-cola na ce giya na ke sha to shi ke nan na sha giya to ya saurari wannan magana ta iraki abinda ban faɗa ba kan in kama maganar ban faɗa ba mun yi maganar hukuncin abinda ya yi ta fuskar zunubinsa ba ta fuskar haddi ba akwai bambanci tsakanin haddi za a yi masa haddi ko ba za a yi masa haddi ba ba mai maganar haddi ba ko duk wanda ya ji ya san ba mai magana cewa aje a jefe shi ba duk da ya ce na ce aje a jefe shi ba na jin akwai inda zai samu wannan maganar saboda ni na san akwai bambanci ai tsakanin a ce kai laifi da kuma wata ukuba ta haddi ta duniya da ake wannan laifin a ce an maka ita an gane akwai bambanci tsakanin wannan akan samu mutum yayi laifi amma kuma a samu wani mani'i wani abin da zai hana a tsayar masa da haddin wannan saboda amma kuma ba zai hana a kira abin laifi ba a malikiya da wasu mazhabobi idan uba ya kashe ɗansa ba bisa gaskiya ba alqatlun nafsi bighairi haqq an san Allah ya hana wannan wala taqtulun nafsa lati harrama Allah illa bil haqq wannan ba kowa ya shiga cikin wannan ayar kowa ko wanda bai shiga ba da ɗa da uba da wa da ƙani da shugaba duk dai wani wanda zai yi kisa na ran da Allah ya haramta ba bisa haƙƙi ba ya shiga cikin wala abin nan sai uba ya kashe ɗansa uba ne sai ya kashe ɗansa wannan kisa da ya masa ba wani haƙƙi haka kawai ya kashe shi ya shiga ƙarƙashin wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq in aka tambaye mai fatawa abin nan da yayi kisa ne yana da laifi ba na ji akwai wani mai hankali da zai ce ba ya da laifi yana da laifi saboda ya shiga yayi abin da aka haramta to amma an san cewa wanda da ya kashe rai bi ghairi haqq akwai kisasi to shin wannan uban za a kama shi a kashe shi saboda ya kashe ɗansa to a kaga a malikiya suna cewa ba za a kashe shi ba me ya hana a kashe shi saboda abin da ya ba laifi ba ne laifi ne saboda shi ne sababin samuwarsa to kada ya zama sababin mutuwar shi ne sababin samuwar ɗan to kada ɗan kuma ya zama shi ne sababin mutuwarsa wannan ra'ayi ne nasu akwai wanda suke saba musu anan to amma dai malamai ne da yawa suka tafi akan wannan su imamu malik yana da ganin wannan saboda kaga an samu abin da zai iya sawa ai masa kisasi amma sai aka samu wani abin da ya tokare shine ubuwar da take tsakanin su. Don haka dan an samu sharadi na samun wani hukunci akan iya samun mani. Shi yasa zaka ji malamai suna cewa idza tawaffaratu shurut wa intafatil mawani', samun sharadi shi kadai ko sabab shi kadai ba shi yake nuna abin sai ya faru ba. Ana iya samun sababin amma wani mani'i ya zo, matar da lokacin azhar yayi sallar azhar ta wajaba a kanta, lokacin ta yayi sai kuma jinin haila ya zo mata, kaga an samu sabab din da wajabcin amma kuma an samu mani'i, wani abin da zai sa abin ba zai yiwu a wajenta ba. Wannan wani abu ne sananne a shari'a, sau haka kaga ba za ka hada wannan ba. Sau haka idan yayi abin da surarsa surar zina ce, yayi niyyar zina a zuciyarsa, ita ma ta yi niyyar zina a zuciyarsu, sun je sun yi abin da suke ganin zina ne, niyyar nan tasu, laifin niyyar nan tasu ba wanda sai bambare musu shi. To amma in aka zo gaban alkali ana kokarin a yi masu haddi, sai aka gano cewa a shi ma'aurata ne, to wannan sai ya zama shubha. Malamai sun yi ittifaki akan ka'idar idra'u hududa bishubuhat, in aka samu ta shubha sai a jingina haddi. To shi yasa a lokacin ba mai magana haddi ba, duk da shi ya duk ya daddaba abin guri daya ya ce ai duka ma an ce. To bari ku ji wannan magana ta Iraki a cikin tarhu tasrib juz'i na biyu shafi na 18, yake cewa kamar yadda malamai suka sharɗanta niyya a cikin ibada, haka suka sharɗanta niyya a cikin yin abin da yake mubah, abin da yake halal. Fi nafsil amri, a shi karan kansa abin halal ne, sai suka ce Allah ya kuna ma'ahu niyyatun taqtadi tahrimahu, kada ya hada abin aikata abin da yake halal da niyyar da take za ta sa abin ya koma haram. Abin halal ne amma in yayi wata niyyar da za ta maida abin haram ya zama haramun. Kaman jama'a imra'atahu, kamar wanda zai tara da matarsa, aw amatahu, ko bai wasa zannan annaha ajnabiyya, amma ya rika kawowa a ransa cewa ba matarsa ce ba yanzu wannan, kila akwai wata can da take ba shi sha'awa, sai ya rika kawo ta cewa a zuciyarsa ita ce, ya dai san matarsa ce amma da zuciyar da niyyar mai da niyyar wata daban. Aw shariba sharaban mubahan, ko ya dauko abin sha na halal, abin da halal ne ya sha ruwa ko koka kola da yake misali da ita ko wani abu, zannan annahu khamrun, amma ya rika kawowa akan cewa giya ne. Aw aqdama ala isti'mali mulkihi, ko ya dauki abin da nashi ne, zannan ala annahu ajnabi, amma yana kawo tsammani cewa abin nan ba nashi bane, wa nahu zalika, fa innahu yahrumu alayhi ta'ati zalika i'tibaran bi niyyatihi, haramun ne yayi wannan abin saboda niyyarsa. Kaga abinda ma ya koma tasa ce, mukaddara ya sauka ya fahimci ita ce matar tashi, amma sai ya sa a ransa ni zina zai da ita, haramun ne ya kusance ta, to bare ma ba wannan a ransa kwata-kwata, bai ma san wannan ba. An gane? Don haka duk mutumin da ya dau kwalbar Coca-Cola amma ya rika kaddara shi giya yake sha, yana da laifin wanda ya sha giya, in ma ba a yi masa haddi ba saboda rashin samun buguwa. Malai ya ce wa in kana mubahan lahu fi nafsil amri, ko da abin nan ya halatta gare shi a karan kansa, ghayra anna dhalika la yujibu haddan wala zamana, sai dai kawai ba za a ce a yi masa haddi ba ko kuma a ce ya biya abin da ya amfani da shi wanda yake nashi, li adami ta'addi fi nafsil amri, saboda a hakikanin al'amarin bai wuce iyaka ba, amma saboda niyyarsa abin ya koma mai ya koma haramu. Bal zada ba'duhum, yace wasu malamai ma sun kara da cewa ala hadha bi annahu law ta'ata shurbal ma, da zai sha ruwa, wa huwa ya'lamu annahu ma, yana sane da cewa ruwa yake sha, walakin ala surati isti'mal alharam, amma yana shan shi kamar mai shan giya. An gane? Ya mai da shi kamar mai shan giya, ka shurbihi fi aliyati alkhamri fi surati majlis alsharab, kamar ya dauki giya ya dauki ruwa ya zuba a kwalba irin ta giya ya yi zama irin na 'yan giya, yadda in ka hango shi daga nesa sai ka ɗauka giyar yake sha. Kaga ya yi shi a wani sura wadda ta yi kama da giya, da mashayin giya. Ya ce malamin yana cewa walakin ala surati isti'mali alharam ka shurbihi fi aniyati alkhamri fi surati majlis alsharabi sara haraman, ce wannan abin da ya sha zan haramu, litashabbuhi bisharaba, saboda ya kwatanta kanshi da mashaya. وإن كانت نيته لا يتصور وقوعها على الحرام مع العلم بحله ونحوه duk da cewa gashi ya san halal ne niyyarsa ba za ta kawo haramun ba bai kawo magana haramun ba banda wancan da muke magana daman shi zane ya kawo a zuciyarsa shi wannan ma bai kawo magana haram ba amma dai yana kwaikwayon yan giya ya sha a irin kwalbarsu da waye nasu wani malami yace in yayi haka ya sha haramun dobare kuma ya kawo niyyar a zuciyarsa sai ce walau jama'a ahlahu da zai kuttara da iyalansa wa huwa fi zihnihi mujama'atan man tahrumu alayhi amma a ransa yana kawo wacce take haramun gare shi wa sawwara fi zihnihi annahu yujami'u tilka sura al-muharrama ya kawo a ransa cewa wannan me kamannin yake yi da ita fa innahu yahrumu alayhi dhalika abin nan da ya haramun yayi wa kullu dhalika litashabbuhi bi surati al-haram saboda ya abin ya dauki kama na haramu saboda ka wani abu ne wanda a gurin malamai sananne shi yasa muka ce in aka samu niyya mai kyau mutun ne ya zo wa baccan da yake zaton matarsa ce ya auri mace bai ganta ba an dai katanta masa yace yana so aka je aka aura masa ita da aka tashi dauko ta a kawo masa sai aka dauko wata ba ita ba sai mata suka shigo suka ce ga matarka ya gama samun nutsuwa matan da suka dauko amarya suka dauko masa suka ce ga matarka mun kawo maka sai bayan ya tare da ita sai ya fahimci ashe ba ita bace babu haddi a kansa kuma ƴaƴan da ya haifa da inda za kaddara sun yi ƴaƴa ma ko ta yi ciki a lokacin dadan nasa ne babu matsala saboda me saboda niyyar sa mai kyau ce amma kuma surar abinda suka yi me yi surar me ce ce abinda suka yi kaman abinda suka yi zina ne amma saboda wannan niyyar da yake tattare da ita ba a masa hukunci da yayi abin nan to shi yasa malamai da yawa suka yi maganar hadisin wa inna mali kulli bri'in ma nawa idan muka duba sharhi wa ihkam al ahkam na ibnu daqiq al 8 ina cewa inna mali kulli bri'in ma nawa yace yaqtadi wannan gabar abin da take nunawa anna man nawa shay'an yahsulu lahu duk abin da kai niyya shi zaka samu wannan ibnu daqiq al 8 yake cewa duk abin da kai niyyata to shi kake samu wa kullu man lam yanwihi lam yahsul lahu duk kuma abinda baka yi niyya ba to bai samun ka fa yadkhulu tahta dhalika ma la yanhasiru min al masail yace mas'aloli diyawa suna karkashin wannan abubuwa diyawa za su karkashin wannan wa min hadha azamu hadha al hadith saboda wannan ne malamai suka girmama wannan hadisi na innamal a'malu binniyat saboda abinda zai shiga karkashin shi diyawa fa qala ba'dhum har ma wasu ke cewa kamar imamu shafi'i kusan sulusin ilimi da sulusi biyu na ilimi duk yana cikin wannan hadisin sai ya ce fa kulli mas'alatin khilafiyatin hasalat fiha niyya dukkan wata mas'ala da aka saba wanda a cikin ta akwai wata niyya falaka an tastadilla bi hadha ya halatta ka kafa hujja da wannan hadisin ala husulil manwi cewa abinda aka yi niyya ya faru me muka yi hujja da shi akan mas'alar wannan hadisi cewa abinda aka yi niyya me zina muka ce me ta faru akwai abin da ya fita daga cikin maganar malamai babu haka nan akwai maganar kirmani mai sharhin alkawakibud darari akwai maganar shaykhul islam ibnu taymiya da yake cewa fa kulli amalin fil alami huwa bihasabi niyyati sahibihi ibnu taymiya a cikin littafin sa alqaidatu fil mahabba wanda yake cikin jami'ur rasail yake cewa kowane aiki mutum yayi kowane aiki aka yi a duniya to gwargwadon niyyar mai aikin ne inda niyyar mai aikin ta sa gaba nan aikin hukuncin aikin ya sa gaba walaysa lil amili illa ma nawahu mai wanda duk yayi wani aiki ba abinda zai samu sai abinda ya niyyata abinda ya niyyata shi zai samu ce wa qasadahu abinda ya nufa wa ahabbahu yasu wa aradahu ya nufe shi bi amalihi da aikinsa laysa fi dhalika takhsisun wala taqyidun babu wani abu da zai fita daga wannan yace babu wani kaidi akan wannan duk wani wanda yayi wata niyya to abin da ya niyyata shi zai samu malam yace babu wani kaidi akan wannan ko kebe wani a ce banda wane ko wane ne in dai zaka yi niyyar abu to abin da ka niyyata shi ne sakamakonka yayi niyyar zina da ita abin da ya niyyata din nan shi ne sakamakonsa shi ne zinar wannan magana akwai ta a gurin ibnu al-qayyim a cikin i'lamul muwaqqi'in akwai irin waɗannan maganganu a cikin littafin Fathul Bari da Ibn Rajab akwai ta a cikin littafin Ibn Sa'di ka'idar al'umuru bi maqasidiha, ka'ida ce amma al'umuru bi maqasidiha ma'rufa ce muttafaq alaiha baina al-fuqaha, duk mafaqihan duniya sun ittifaki akan ta cewa kowane abu ana duban manufarsa, mai nufin mai shi, dukkan komai ana duba mai mutun yayi nufi, mutun ne ya ga wata mace yana zaton matarsa ce, yana zaton matarsa ce, sai ya ce ya sake ta, sakin ya ko bai yi ba, yayi duk da cewa wanda yake gani zaton, saboda niyyarsa ta tafi kan matarsa ne ba kan ita zatin jikin wannan ba, don shi a ganinsa za matarsa ce, to wannan sakin da yayi ba cewa bai yi ba, tunda ai da ya duba sai ga shi ba matarsa ba ce, shi matarsa ya niya kuma niyyar ta haukansa, laka ma nawaita ya yazidu, kamar yadda annabi ya ce niyyar da kai ya yazidu ta tabbata gare ka. So haka malamai suka yi abin nan a rubuce-rubuce akan wannan, ita wannan ne magana al-umuru bi maqasidiha, duk littattafan da aka yi akan al-qawa'idul fiqhiyya akwai a cikin su, kamar al-ashbah wa an-nadha'ir na Subki, kamar al-ashbah wa an-nadha'ir na Ibn Nujaym, kamar al-isafu at-talab, al-islam bit-talab da risala ta Ibn Sa'di a cikin al-qawa'idul fiqhiyya, akwai littafin maqasidul mukallifin mukallafin aw an-niyyat fi al-ibadat na Dr. Umar al-Ashqar wanda yake a cikin mujalladi guda, akwai littafin an-niyya wa atharuha fi al-ahkam ash-shar'iyyah, النية وأثرها في الأحكام الشرعية نا الدكتور صالح ابن غانم السدلان رحمه الله مجلد يهد بيو سفلي بيو ني باين دكا نسو أكن نية كوي واقع قل التفير ذاك يجو شي شافي دبو أكن نية كوي ييسو سو أبا غانا چي ودتكي سنن نية أقول ما لم يتو بان سو انتما غنغلو بان أكا چي ذا أبا يتوان أنن تو قومي ما سي ذاك تاكو غزيا چين يمنا لوكا چين درسي نا فاتن دي ba za mu sake kula irin waɗannan ba insha Allah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum 'izza. Kalla سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا.
الله سبحانه وتعالى يقول واتخذوا من دون الله آلهة وما سكروا كي ركي أبا بمبا وتابا الله با ليكونوا لهم إزا ننسوا ذنبوا مسمتي مكا كلا أها سيكفرون بعبادتهم لسنبا نندبا ددئي ومزا سكافر كي وإبادة سكي مسلم وَيَقُولُونَ عَلَيْهِمْ ضِدَّهُ كُمَا سُزَمِي مُسُ كِيشِيوِي أنان الله سبحانه وتعالى ينا بامو لابارين كافرين دا مشركين سلك واس أبو بوا دا سكي بوتا وبا الله با كما سنا بوتا بوانا أبو بوا دا سكي بوتا دا سونان زاسو تيمكيسو زاسو كرففيسو على نقوبك ياما كلمر واتخذو دا الله يتي سلك ينا نونة چيوا با وانا أبو باني دا سكي سامو دا الله su suka tsara abun, su suka shirya abun, goma kan su suka sassaka su, shi yasa aka ce wattakhadhu, sun riki abun, sun maida abun, kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce ata'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ta'malun, yanzu ku riƙa bautawa abin da kuke sassakawa da hannuwanku, kuma Allah shi ya halice ku da abin da kuke aikatawa. Da Allah ya ce wattakhadhu min dunillahi, min dunillahi ishara ce kalmar min dunillahi ba Allah ba, nan ana nuna musu cewa ashe abin da ya kamata su riƙa abin bauta shi ne Allah, don shi wannan shi ne abin da dukkan wani mai hankali zai tabbatar da hujjoji bayyananu cewa shi ne abin bauta na gaskiya. Sannan Allah subhanahu wataala ya ba da labarin cewa abin ba yadda suke zato ba ne, ya ce liyakunu alaihim liyakuna lahum wattakhadhu liyakunu lahum izza, don su zamo musu wato mataimaka da za su taimaka musu a ranar gobe kiyama, su taimake su lokacin da suke neman taimako. Allah ya nuna ba haka bane, wannan abin da suke kwadai ba za su same shi ba, kalla Allah ya ce ba haka bane, sai yakfuruna bi ibadatihim, ba da dadewa ba za su kafirce wa bautar da suke yi musu wato ranar gobe kiyama. Yakfuruna bi ibadatihim, akwai dhamiri a cikin yakfuruna, akwai dhamiri a cikin bi ibadatihim, him din dhamirin da yake cikin yakfuruna ana nufin su kafiran da suke bauta ma waɗannan gumaka, ibadatihim su kuma wannan him din dhamiri yana komawa zuwa ga ababan bauta din ba Allah ba, wato a ranar gobe kiyama su waɗanda suka yi bautar za su zo suna cewa sun kafirta da wannan bautar da suka yi, sun barranta, suna nesanta kansu da wannan bautar da suka yi, kamar yadda Allah ya gaya mana suna cewa wallahi rabbina ma kunna mushrikin, suna cewa wallahi Allah ba mu kasance masu shirka ba. Ma'ana yanzu sun watsar da waɗancan abubuwan bauta ɗin, sun ɗauke su ba shuraka ga Allah ba. Ko kuma yakfuruna, damirin yana komawa zuwa ga su waɗanda aka bautawa. Fi ibadatihim, him ɗin damirin yana komawa zuwa ga su kafiran. Ma'ana su waɗanda aka bautawa za su zo suna nesanta kansu, suna kafirce ma waɗanda suka bauta musu. Kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa inda za su ce ma kuntum iyana ta'budun. Mu ba mu kuke bauta ba, wa qala shuraka'uhum ma kuntum iyana ta'budun. Ce mu fa ba mu kuke bauta ba, wato su yi bara'a da wannan bautar da suke musu idan sun ga wutar jahannama. Wa yakununa alaihim didda, su zama musu kishiyoyi, wato sabanin abinda suka yi zato na cewa za su taimake su. Ko kuma sa yakfuruna din da wa yakununa din, duk damirin ya zama yana komawa zuwa ga mushrikai din, sai ya zama kamar bishara ce Allah subhanahu wataala yake wa annabi sallallahu alaihi wa sallama da cewa addininsa zai yi rinjaye. Waɗannan kafiran da yanzu suke bautar gumaka za su dawo su shiga musulunci, su zamo kishiyoyi ga gumakan da suke bautawa, saboda haka su zo da hannayensu su riƙa shiga suna sassare su suna farfasa su, kamar yadda ya faru lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi fatu Makka. Ya shiga da waɗanda da da su ake bauta gumakan da suke cikin Ka'aba, da su aka riƙa ɗaukan abin sara, gatari ana sare su, ana ja alhaqu wa zahaqa albatil innal batila kana zahuqa, gaskiya ta zo ƙarya ta kau, daman ƙarya mai kawwa ce. Saboda kaga da can su suke bautawa, amma yanzu sun musulunta sun dawo sun zama kishiyoyin gumakan su suke karya gumakan da hannunsu. Allah ya ce sai yakfuruna bi ibadatihim, za su kafirce wa ibadarsu a ranar gobe kiyama, su ce ba mu yadda da ku ba, kuma abinda muka bauta muku wanda bautar da muka yi muku ba mu yadda, su ma waɗancan su ce mu ma ba mu kuke bautawa ba, su yi ta la'antar junansu. Kamar yadda Dhahhak yake cewa za su zamo ma'ada maƙiya, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawm alqiyamah wa hum an du'a'ihim ghafilun wa idha hushira an-nas kanu lahum a'da'a wa kanu bi 'ibadatihim kafirin. Allah ya ce wa idha hushira an-nas, idan ka tara mutane ranar alqiyama, kanu lahum a'da'a, sai waɗannan abubuwan da suke bauta wa su zamo maƙiyansu a nan duniya, suna bauta musu da niyyar in an je lahira su cece su, to da an zo lahira sai su ga waɗannan abin da suka bauta sun zama su ne manyan maƙiyansu. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, su zama suna kafircewa ibadar da suka yi musu, suna cewa ba mu ba ku, abin da kuka bauta mana bautar da kuka yi mana ma ba mu yadda ba, ma kuntum iyana ta'budun, ba mu kuka bauta ba, kun dai bauta san zuciyarku ne. Allah ya ce alam tara
أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا.
الله سبحانه وتعالى يقول ألم ترى شمك غنيبا أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا, cewa lalle mu mun aika wa kafirai shaidanu suna ingiza su cikin saban Allah, ingizawa. Fala ta'jal alaihim, don haka kada ka gaggauta musu. Inna ma na'uddu lahum adda, kadai muna kididdige musu kwanakin su ne ɗaya bayan ɗaya. Anan Allah subhanahu wataala kamar yana bawa annabi sallallahu alaihi wasallama ansa ne na wani abu da yake ransa, kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yana mamakin wani abu ne ya jawo kafiran da suke irin wannan kafirci, har a samu wani yana cewa a idza ma mitu la sawfa ukhraju hayya, me ya jawo irin wannan kafirci da har kuma ya kai su ga wannan bubunan mataki da za Allah subhanahu wataala zai ce yana musaurara musu ne, kuma ga ranar da zai kawo su gaban jahannama a duddurkushe, me ya jawo musu wannan abin ne? To shine kamar ansa ce ake bashi, cewa alam tara anna arsalna shayatina, baka ga cewa mun aika da shaidanu ba, ala alkafirina akan kafirai, wato mun aika wa kafirai shaidanu, ta uzzuhum azza, suna ingiza su cikin saban Allah cikin kafirci, ingizawa sosai. arsalna al-irsal al-qur'ani iri biyu ne, akwai al-irsal al-kauni al-qadari, akwai al-irsal al-shar'i, aike na ubangiji iri biyu ne, akwai aike na kaddara, wani abu da Allah zai kaddara faruwarsa ya aika shi ya faru, wani aike ne na kaddara shi ne ake kira al-irsal al-kauni, kamar da Allah subhanahu wataala ce huwa allazi arsala ar-riyaha bushran bayna yaday rahmatihi, shi ne wanda yake aiko da iska, arsala ar-riyaha yake aiko da iska, kaga arsala anan irsal ne kauni qadari ba irsal ne shar'i ba, wani abu da Allah ya kaddara. To haka nan arsalna shayatina irsal ne kauni qadari, ubangiji ya turo musu wannan shaydanu, ya aiko musu da shaydanu domin haka ya kaddara, haka ya so ya kasance. Akwai al-irsalu shar'i kamar Allah ya aiko da annabi, kamar da ya ayyuha annabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira, ya kai wannan annabi inna arsalnaka, kaga kalmar arsalnaka mun aiko ka, wannan irsalun ne shar'i, aikowa ce ta shari'a, dan aiko shi ne da addini, aiko shi ne yazo ya kawo mutane abinda za su bautawa Allah da shi. Inna arsalna nuhan ila qaumihi, lalle mun aiko da annabi Nuhu, wannan aikowa ce, aikowa ce ta shari'a. Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula, mun aiko muku da manzo yana mai muku shaida kamar yadda muka aika wa fir'auna manzo. Kaga arsalna, arsalna anan duk irsalun ne shar'i da dini, aike ne na addini ba na shari'a ba na kadari kauni ba. Allah ce alam tara anna arsalna shayatin ala alkafirina ta'uzzuhum azza, ta'uzzuhum azza, suna ingiza su, suna batar da su, su malami suka ce ta'uzzuhum ay tagwihim igwa'an, suna jefa su cikin bata, ko tuz'ijuhum iz'ajan ila almaasi, suna tanzira su zuwa ga saban Allah tanzirawa, ko suna sa musu rudi, suna sa musu buri a ran su dan su kama su shiga, su shiga saban Allah. Wannan uquba ce Allah subhanahu wataala yake wa kafirai, yayin da suka bar Allah, suka kirki Allah, suka kirki igiyar Allah subhanahu wataala, suka hada Allah da wasu, suka kama makiyan Allah a matsayin masoya, suka kama shaydanu su ne masoyansu, to sai Allah ya dora shaydanin akan su, sun saki Allah, sun rungumi shaydanu, to sai Allah ya bawo shaydanin wata dama, ya ba su wata karfi, ya ba su wata power wanda ita ce suke ingiza waɗannan kafirai cikin saban Allah, suna ingiza su cikin kafirci, suna sa musu waswasi a cikin zukatansu, suna musu wahayi yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf alqawl ghurura, suna musu wahayi na ainihin kalekalen magana wacce take ta rudi, wacce ba ta gaskiya ba, abinda yake na ƙarya su sa musu a zuciyarsu cewa gaskiya ce, abinda yake mummuna su ainihin kyautata musu su a idan su, su ganshi mai kyau ne, har kaga cewa sun abin ya riga ya shiga ran su, sun tashi tsaye kai da fata suna kokarin kare wannan ƙaryar da suka dauka gaskiya ce, suna kare wannan barnar da suka dauka daidai ce, suna ma yaki akan wannan, su yaki masu gaskiya, su yaki waɗanda suke kokarin nuna musu gaskiya domin su su kare wannan barnar da shaydanu suka nuna musu. Amma duk mutumin da zai yi imani da Allah, ya rike Allah, ya koma ya maida al'amarinsa ga Allah, ya koma ga Allah subhanahu wataala, to wannan Allah ba zai ba wa shaydan iko akan sa ba. Innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun, innama sultanuhu 'ala alladhina yatawallawnahu wal ladhina hum bihi mushrikun. Allah subhanahu wataala ya ce innahu, lalle shi shaydan, laysa lahu sultanun, ba shi da wani iko, ala alladhina amanu, ga waɗanda suka yi imani, wa ala rabbihim yatawakkalun, suke dogaro ga ubangijinsu kawai, wannan waɗannan shaydan bai da iko akan su, bai da damar ya sarrafa su, ya rika jujjuya su yadda ya ga dama, ya ingiza su saban Allah irin yadda yake so, ba zai samu iko akan su ba. Suwa yake da iko akan su? Innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu wal ladhina hum bihi mushrikun, damar da yake da ita, ikon da yake da ita shine ga waɗanda suka jibince shi, suka mai da shi nasu, kuma suke hada shi da Allah a matsayin abokin tarayya. Don haka Allah subhanahu wataala yana aiko da shaydanu, aiko da shaydanu shine ya ba su dama, ya ba wa shaydanin dama akan waɗannan kafiran su yi ta jujjuya su yadda suke so, da zan kafiran sun kasa amfanuwa da da'awar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake musu, saboda yadda shaydanu suka dabaibaye su. Allah subhanahu wataala yana cewa istahwadha alaihim ash-shaytan fa ansahum dhikrallah ulaika hizbu ash-shaytan ala inna hizba ash-shaytan هم الخاسرون الله يجي شيطان يجي غلبة أكنسو لك يا من تدسو أم تن الله شوال أن سوني ردنا الشيطان كما للي ردنا الشيطان سوني أسار الرو عبد الرحمن بن زيد إنا شوى ودن آياتي كما دفعر الله ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين ودن دوك يا مكنشي كو إذن سيرفي baya iya ambatan Allah ko ya baya jin wa'azin Allah to wannan nuqayyidahu shaytanan sai mu hada shi da wani shaydani fa huwa lahu qarin ya zama abokin tafiyarsa zama ko yaushe suna tare shi kuma yana batar da shi wa innahum la yasuddunahum 'anil sabili wa yahsabuna annahum muhtadun su tabbatar da su akan hanya da kan hanya amma suna tsammanin cewa akan shiriya suke Allah subhanahu wa ta'ala yace fala ta'jal 'alaihim ya rasulullah kada kai musu gaggawa kada kai musu gaggawar aukuwar azaba inna ma na'uddu lahum 'adda muna dai lissafa musu kwanakin su ne kawai daya bayan daya idan kwanakin su suka cika to za su zo azaba mu idan ta zo babu wanda zai jinkirtar da ita ai kwanaki ne gare su a duniya ba da dadde bane ba dadewa za su yi ba ko shekara nawa za su yi ɗan kwanaki ne kadan ran da su gamu da mu kuma za su san wace irin azaba muka tanadar musu don haka kada ai musu gaggawa inna ma na'uddu lahum 'adda muna dai lissafa musu ne suddi yana cewa inna ma na'uddu lahum 'adda ay na'uddu as-sinina wash-shuhura wal-ayyama was-sa'at muna lissafa musu shekarun su da watannin su da kwanakin su da awannin su saboda haka duk sanda rana ɗaya ta rage shekara ɗaya ta rage cikin shekarunsu to sun ƙara matsowa kusa da mu ne duk sanda wata ɗaya ya rage ƙara matsowa su kai da mu kusa da mu duk sanda yini ɗaya ya rage ƙara matsowa su kai kusa da mu don haka kana shekarunka na raguwa ƙara matsa kake zuwa ga Allah subhanahu wataala gwargwadon abin da kake ɗauke da shi kana ɗauke da kyakkyawan aiki to kana sa ran ka je ka samu kyakkyawan sakamako in kuma ba ka ɗauke da kyakkyawan aiki to wannan ko mutun shi yawa kansa inna ma hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyaha faman wajada khayran falyahmadillah faman wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsahu yace inna ma hiya a'malukum ayyukan kune kawai uhsiha lakum nake kididdige muku thumma uwaffikum iyaha sanan duk zan cika muku sakamakon ku kowa zai samu sakamakon sa cikakke faman wajada khayran wanda ya samu alheri فليحمد الله تقول يقول يا الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأنكم يسا مؤكسا هكا فلا يلومن إلا نفسه كان يزلق كواسي كنسا فهك إنما هي أعمالكم فإنما نعد لهم عدة فهك لن أدم أتشكنك ولكن شيكرنك تفيعك كي قالي مزار قبرنك كي متورك كي أبنا إن دهنك لي أنا baka tara yan uwa da dangi kace a zo a yi mun happy birthday ce ai mun happy birthday wala happy kana kusantar kabari kace a ce happy inda akwai tunani kamata yayi hankalin sa ya tashi yayi tunanin yana matsowa kusa da ubangijinsa al-hasan al-basri yana cewa ibn adam inma anta ayyam kullama zahaba yawmun zahaba ba'duk ya kai dan adam kai dinka ka sukutum dinka kwanaki ne duk sanda kwana ɗaya ya tafi bangaren ka ne ya bangare to bangaren ka ya bangare ka kai 70 me ya rage kuma ka zo ka ce ai maka happy masoyanka su yi bakin cikin cewa ba dadewa za ka rabu da su kai kuma ka ji tsoron haduwa da ubangijinka baka san aya za ka haɗu da shi ba sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama kuka suke yi ba su sanya za su haɗu da ubangijin sa duk da an musu bushara Allah ya gaya musu radiyallahu anhum wa radwan sun yadda da Allah Allah ya yadda da su amma duk da haka a tsorace suke to amma kai har ka zauna ana maka happy birthday saboda fir'auna ya taba yi a baya ko sarakunan rumawa sun taba yi ko wani abu irin wannan asalin abin daga haka ya taso asalin abin ai ya taso ne daga fara'ida su suke yin wannan suna yin birthday din su don su sun dauki kansu alloli ne ai wai ce ana rabbukumul a'la sun dauki kansu min sulalal ilahiyya saboda haka suna a wannan ranar suke raba dukkan abin da za su raba ga waɗanda suke ganin bayinsu ne wani ai masa kyauta ta fitar hankali wani kuma ai masa ukuba ta fitar hankali za ku tuna kissar annabi Yusuf alayhi salam a lokacin da waɗannan mutane biyu suka fita da mai shayarwa da mai ciyarwa shi mai shayarwa ya kubuta shi mai ciyarwa aka abin nan aka sai aka kashe shi to a cikin abin da yake cikin Old Testament cewa ranar birthday din Fir'auna yayi wannan kaga ashe wani abu ne wanda a gurin su Fir'auna su suka fara daga bayan Rumawa bayan sun shiga da kusan maguza ne bayan sun shiga Kiristanci da suka bata Kiristanci sai ya zama da sun dauko al'adun su sun kuma shigo da su cikin Kiristancin to sai ya zama da Kiristoci suna yi a matsayin addini to kuma daga baya kawai sai aka jeho mana shi sai wa muka dauka har ma irin duk abin da irin nasu ba ma canji ko ka ce a irin abin da wasu suke ai islamization din sa a mai da shi musulmin abu a'a yadda yake happy birthday to you happy birthday irin wakar da irin kalmomin da irin sai ka tuna fadar annabi sallallahu alaihi wasallam yace law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu ce ko da za su shiga ramin damo sai kun bi bayan su kun shiga ma'ana duk kuncin abu duk munin abu duk kyan abu ko mai za su yi kawai kuma dai irin shi za ku kwaikwaya ku yi to tabarbarewa kwakwalwa ba inda ba ta kai mutum Allah subhanahu wata'ala ya mana da kyau abinda muka faɗa na daidai ubangiji ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.